a ƙarshen makon jiya ne a garin Daura na jihar Katsina yayin ganawa da manema labarai gwamnatin na Kano ya ambata cewa kamata yayi gwamnatin tarayya ta samar da wata doka ta bai daya da za ta hana Fulani makiyaya zuwa yankin kudancin Najeriya domin kiwo hakan a cewar gwamnatin zai kawo ƙarshen fitinar da ke wakana tsakanin makiyayan da manoma ba ga magance matsalar satar shanu da aka yi wa makiyayan daga lokaci zuwa lokaci sai dai kungiyar mai ta Allah ta makiyaya a jihar Kano ta mayar da martani ga kalaman gwamnan.
Mai girma gwamna ya saka magana makamanciyar wannan lokacin da aka sami hatsaniya tsakanin makiyaya da wasu manoma a sassan jihohin ƙasar nan da yake cewa duk makiyayin da ya rasa wurin kiwo ya taho jihar Kano. Alhamdulillahi makiyaya sun karɓa gayyatar mai girma gwamna sun kuma shigo Kano sosai da sosai. To amma matsalar da muka fuskanta ita ce tun daga lokacin da mai girma gwamna ya ambata wayannan batutuwa tun daga wannan lokaci kuma manoma suka maida hankalinsu wajen nome fursalla da makiyayu. Kaga akwai matsala mu wurin cin abincinmu da aka gayyato mutane yanzu suka shigo jihar Kano ana kuma ta nomewa ana ta nomewa to ya za mu yanzu a Sanyawa suna shan samun garke sama da 5,000 baki wanda suke cewa mai girma gwamna ne ya gayyato su jihar Kano kuma mu a matsayinmu na talakawa ba mu isa kuma mu kore su ba. Yadda aka yi kiransa aka yi.
Modibo Ado mai kwalta kenan kakacin kungiyar Fulani makiyaya ta Net Allah rashin yankin Sanyawa a jihar Kano. To amma barista Audu Bulawa Bukarti lauya mai zaman kansa a Najeriya na cewa.
Ai gaskiya wannan cika da shi gwamna Ganduje din ya yi kai tsaye ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya. Kundin tsarin mulki ya ce ba za a iya kawwame ɗan Najeriya daga wani ɓangare zuwa wani ɓangare ba sai in akwai ɗaya daga cikin dalilai guda uku. Ko dai ya kasance ya aikata wani laifi ne aka kama shi da laifi aka kai shi kurkuku. Ko kuma ana zargin shi da aikata laifin ne zuwa gaban kotu. Dalili na biyu idan yana ɗauke da wata cuta mai yaduwa kamar coronavirus. Idan aka bar shi ya yi yawo zai yaɗa ta daga kudu zuwa arewa ko daga arewa zuwa kudu to sai a hana shi zuwa. Dalili na uku shine idan yaro ne ɗan ƙasa da shekara 18 ana so a ilmantar da shi a makaranta to za a iya kawwame shi a wani ɓangare a hana shi zuwa wani guri domin a ilmantar da shi. Shawarar da Ganduje ya bayar baya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku da kundin tsarin mulki ya ware kuma tashi na ɗaya na kundin tsarin mulkin ya tanaji cewa haramun ne a yi wata doka da ta ci karo da kundin tsarin mulki.
Sai dai duk da haka makiyayan sun bayyana aniyarsu ta yin biyayya ga dokar da gwamnan na Kano ke neman a samar da ita amma bisa wasu sharuɗa.
Yanzu wannan doka sharuɗinmu na biyayya gare ta wuraren kiwon da muke da su gwamnati su zo ta fitar mu da su da kuma ainihin alkinta mana su a samar mana da ruwan da za mu riƙa ba dabbobinmu. Abinci kuma wannan insha Allah rabbi matukar dai aka tsare mana wayannan wurare abinci zai fito amma idan aka ce ba za mu fita ba kuma nan gida ana ta nome bursula ana ta nome makiyayi to ai ranke dade kaga ba a san kiwon kin fa a san mu
akan dai na nuna cewa shirin gina riga da gwamnatin Kano ta runguma shekaru kusan biyu da suka shuɗe da kai ga fara tasiri ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.